VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin fashion na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 ko kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko fashionhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Niya Sarauniya da Dalol a Jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja Ashirin ba a ji cewa hukumar ingancin kayayyaki ta nuna illar adana kayan amfanin gona da maganin nan mai guba na kashe kwari sniper
idan ka san zaka sa shi ka tabbatar cewa in kace zaka sa na wata biyar ka tabbatar cewa ba zaka jire ka zo ka siyar so idan muka kama wani yana using sniper ka tsira mu kashi
ita kuma gwamnatin Borno ta bayyana wajen shirin tallafin karatu
kuma kudin da ya bada a bayar ya bada miliyan 476 da 640
Baraje ya bada miliyan 624 kuma yara 23,770 abu
in mun shiga jumhuriyar Nijar za mu ji yunkurin da yan sanda suka yi da wayar da kan yan makaranta illar shan tabar shisha da karambani a yanar gizo
muna ta shiga unguwa da unguwa muna dauko su muna musu procedure mu kai su gaban iko mu kai su kuna mu gansu game da su musu bayani da abin da suke yi babu cewa
shugaba Buhari ya shawo kan Faransa da taimakawa a Najeriya kan lamuran tsaro
samar da kayan aiki makamai shi kansa sayar maka mai alfarmaci sannan da bare jawabai na sirri intelligence
yau juma'a Aisha Mu'azu na tafa da shirin yanayi da muhalli farko ga labaran duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum Juma'at Mubarak da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro Sansarin harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya tattauna Abuja jiya Alhamis da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ministan harkokin wajen kasar Geoffrey Onyema da sauran jami'ai inda suka tattauna kan ƙarayin haɗin gwiwa a harkokin kiwon lafiya a duniya da farfado hanyoyin samar da makamashi da bunƙasa tattalin arziki da farfado da demokradiyya a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka Najeriya ce ta biyu a cikin kasashen Afrika uku da Blinken zai kai ziyara cikin kwanaki biyar yau Juma'a babban jami'in diplomasiyar Amurka zai gabatar da wani babban jawabi a Najeriya kan manufofin gwamnatin Biden na Afrika Demokradiyya wani muhimmin batu ne a ziyarar farko da Blinken yayi a Kenya ranar Laraba inda ya shaidawa gungun masu fafutukan kare haƙƙin bil'adama a Nairobi cewa duniya na fuskantar koma bayan demokradiyya yayi gargaɗin cewa har ma da demokradiyya masu fa'ida kamar Kenya sun zama masu saurin kamuwa da bayanan ƙarya cin hanci da rashawa tashin hankalin siyasa da kuma tsoratar da masu zaɓe Kwamishinan kare haƙƙin adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da murƙushe masu zanga-zangar Sudan kwana guda bayan da jami'an tsaro suka kashe mutane 15 a zanga-zangar adawa da juyin mulki da soja suka yi a ƙasar a ranar 25 ga watan Oktoba. Laraba ita ce rana mafi muni a tashe-tashen hankula tun bayan da aka karɓe mulkin ƙasar tare da ƙara adadin waɗanda suka mutu a zanga-zangar neman demokradiyya a baya-bayan nan zuwa 39. Shaidu sun ce jami'an tsaro sun tarwatsa zanga-zangar da aka yi a birnin Khartoum da wasu garuruwa ta hanyar amfani da harsashi mai rai da hayaki mai sa hawaye. Shugabar Majalisar Ɗinkin Duniya, Michelle Bachelet, ta faɗa a cikin wata sanarwa jiya Alhamis cewa ofishinta ya sha yin kira ga jami'an tsaron ƙasar. Da sojoji da su guji yin amfani da abin da bai dace ba akan masu zanga-zangar. Shugabannin Amurka, Canada da Mexico sun gana Alhamis a taronsu na farko cikin shekaru biyar don tattauna batutuwan da suka daɗe kamar sauyin yanayi, ƙaura, abubuwa da ke fuskantar tattalin arziki da kuma sabbin ƙalubale kamar cutar COVID-19. Prime Minister Canada, Justin Trudeau da shugaban Mexico, Andrew Manuel Lopez Obrador za su gana da shugaban Amurka, Joe Biden a fadar White House ranar Alhamis. Shugabannin za su fara ganawa da Biden kafin su haɗu a taron shugabannin Arewacin Amurka na farko tun 2016. Mataimakin sakataren yada labarai na fadar White House, Chris Mayorga, ya ce wannan ne sakamakon aiki na watanni goma don farfado da dandalin Arewacin Amurka wanda ke da matukar muhimmanci ga nasarar tattalin arzikin cikin gida da kuma haɗin gwiwa da za ta iya taka muhimmiyar rawa wajen warware ƙalubalen yanki da na duniya, in ji shi ranar Laraba. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar Alhamis cewa Amurka ta amince da sayar da darussan jinya miliyan 10 na sabon kwayar maganin cutar COVID-19 na Pfizer wanda har yanzu ba a bada izini ba daga ƙarshen wannan shekara a kammala a shekara ta 2022. A cikin wata sanarwa da ya fitar a shafin yanar gizon fadar White House, shugaban ya ce gwamnatin sa na daukar mataki don tabbatar da cewa waɗannan magunguna za su kasance cikin sauki da walwala da zarar hukumar kula da abinci ta magunguna da cibiyar kula da cututtuka ta Amurka ta amince da su. Lokacin da aka sanar da kwayar maganin cutar a farkon wannan watan, Pfizer ta ce sabbin gwaje-gwajen asibiti sun nuna raguwar kashi 89 cikin 100 na hadarin asibiti dake da alaka da COVID-19. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta sanar da tuhuma jiya Alhamis kan wasu 'yan kasar Iran guda biyu sabili da rawar da suka taka a yunkurin cusawa Amurkawa masu kada ƙuri'a wani ra'ayi yayin zaben shugaban kasa na shekara ta 2020 da nufin kashe masu ƙwarin gwiwa a zaben. A cewar sanarwar manema labarai, an yi zargin cewa tsakanin watan Agusta da Nuwamba na 2020 Sayyid Muhammad Hussein Musa Kazemi da Sajjad Kashian sun samu bayanan masu jefa ƙuri'a daga akalla gidan yanar gizon zaben jihar, sannan suka yi amfani da wannan bayanai wajen aika email na barazana don tsoratarwa da tsoma baki da yi wa masu jefa ƙuri'a katsalandan. An kuma yi zargin cewa sun yi yunkurin shiga wasu shafukan yanar gizo na jihohi masu alaka da zabe. Su biyun kuma ana zargin sun harhada tare da rarraba faifan bidiyo mai dauke da bayanan ƙarya game da raunin tsarin zabe.
Shirin manuniya na muryar Amurka kan baiwa dukkanin 'yan siyasa dama ta kowane fanni.
Dan Najeriya, in ka ce APC za ta kara shekara biyu yana ganin kamar shekara 100 ne saboda tsananin azaban da yake ciki.
A shirin manuniya 'yan siyasa da ke jam'iyya guda ma sukan samu sabani.
Kai yanzu ka je kai kuturinka nawa cikin al'umma ka gani. Talakan da ya zaɓi APC idan ya ga tutar APC gaban shire faduwa.
Wasu 'yan jam'iyyar kuwa kan kalli sauran 'ya'yan jam'iyya a matsayin 'yan bani-bani.
Mutane sun ɗauka an kori PDP yanzu lokaci ne da zamu rinka rabon kuɗi kamar tasoyiya da
su kuwa wasu 'yan siyasa gani suke damban dafe damin damashirin kuɗin 'yan ƙasa ne ya bar talaka babu ko anini.
Dole talauci ya zo, mutum ɗaya ya zo na ya ɗabi abin da mutum miliyan 10 za su yi tsawon shekaru 20 ya kulle shi kaɗai.
Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace safiyar Juma'a da ƙarfe 6 don jin shirin na manuniya.
Saurara yanzu zamu shiga babin rahotanni. Hukumar tabbatar da ingancin kayayyaki ta Najeriya reshen jihar Gombe ta gargadi manoma su gujewa amfani da maganin kwarin nan mai gubar gaske sniper wajen adana amfanin gonar su. Da rahoton wakilin mu Abdulwahab Muhammad.
Shugaban hukumar shiyar Gombe Mr. Dallami James Yaksu yayi wannan gargadin ne a taron fadakar da manoma game da yin amfani da sinadaran adana amfanin gona a gidaje. Mr. Dallami James ya ce hukumar za ta dauki matakin doka kan duk wanda ya bilis da wannan gargadin. Sannan ya ci gaba da cewa
yadda ya kamata da idan ka san za ka sa shi ka tabbatar cewa in ka ce za ka sa na wata biyar ka tabbatar cewa ba za ka cire ka zo ka sayar ba. Abinda ka sa ya kamata ya cika wata biyar sai ka zo ka cire bayan wata biyu kaga yana da illan da zai ji ma mutane. Kuma an mukanci ma su manoma idan za ku aje kayakin nan ba mu son ku dinga sa sniper. Sniper ba yake kyau ma mutum. Zai kashe kwari kuma zai jawo ma wanda za su ci abincin bala'in jaraba. So idan muka kama wani yana using sniper gaskiya za mu kashe. Don wannan shi bai san ma wanda zai ci kayan ba kila wani ko surkinsa ne ko wani kawunsa ne a wani waje. So bai kamata su dinga using sniper ba. Da akwai su kayakin gonan da akan using na feshi din da in suka je inda ake sadda kayakin gona irin su herbicides da su insecticides za a nuna musu wanda za su yi amfani da shi. Da mun haɗin kai da masu sadda kayakin su herbicides da su insecticides din maganin kwari ba. Muka haɗa kai da su mun ce to da su dinga nuna ma manoma irin insecticides da su kayakin magungunan da ya kamata su dinga amfani da shi in za su storing abincin nan domin kar ya zo kuma a wajen neman kari a za samu rage kudin da ake son a haje a za ya riba da shi kuma a zo kuma ana biyan kudin asibiti kagan bai ba domin shi kagan kamar shi sniper din ma ko masu amfani da shi man lokaci yakan ja mishi jaraba idan yana sa kaga ana akan shakar shi kamar shaka haka din nan yana sa man lokaci ma ka sa a hannu an ji mama yaren ka tuzo ta baka gida ga hannun sniper ka sa a baki ko kuma biscuit haka din kankani ne amma ba za ka gane abin da zai ma a ciki ba ba abin da zaka gani yanzu bane saboda haka dan Allah a bari zance sniper in aka je wajen masu insecticides dai su je su tambaye su za su wannan magungunan da ya kamata da su yasu using da ya kashe kwari
daga bisani na tuntubi malam wadajin lawa umar wani manomi don jin ra'ayinsa game da wannan gargadi
Badno ta bakin commissioner ilimi mai zurfi na jihar Alhaji Babagana Mustafa Malumbe ta ce ta kashe naira miliyan 400 don bada tallafin karatu ga makarantu a jihar daga Maiduguri ga rahoton wakilin mu Haruna Dauda Biyu
gwamnatin jihar Borno ta ce za ta kashe fiye da miliyan 400 wajen biyan kudaden karo karatu da dukkanin makarantu dake jihar Borno wannan kuma zai shafi mutane fiye da 15,000 a cewar commissioner ilimi mai zurfi na jihar Borno Alhaji Babagana Mustafa Malumbe gwamnatin jihar sai ta dauki wannan matakin ne da bunkasa harkokin ilimi a jihar Borno sakamakon ta'addacin yan Boko Haram da ke daidaita harkokin ilimi a jihar Borno da kuma matsalar da cutar COVID-19 ta haifar commissioner ma'aikatan ilimi na jihar Borno Dr. Babagana Malumbe ya kara da cewa yara na samani sun kai 15,300 da wani abu dai kuma kudin da ya bada a bayar ya bada miliyan 476,640 da 640 na wani shekara kenan wannan na shekara 2020 da 2021
kaman shekarun baya suka wuce kaman nan na misa wannan gwamnatin jihar Borno sake
shekaran bara da ya shige ya bada miliyan 624 ma yara 223,770 da wani abu
kai maganar cewa wannan scholarship ma dalibai suke karatu ne a nan cikin gida kaman wanda suke waje fa
muna tattarawa mu tabbatar cewa a wannan shekara ma an bada scholarship
malam Bala Isa shine babban sakatare da kuma fara kudade na karo ilimi da ake kira scholarship board ta kuma abin da ke cewa
in ka duba jihar Borno kamar akwai matsaloli na abin da ya shafi inganta karatu boko da sauransu kamar wannan ana so a karfafa gwiwan dalibai ne da su yi karatu boko da sauransu
hakika haka ne saboda shi mai girma gwamna a cikin abubuwan da ya sa a gaba na ci gaban jihar Borno ilimi yana daya daga cikin abin da ya ba wa muhimmanci sannan kuma samar da ilimi mai inganci baya yiwuwa sai da tallafi so dalibai misali ma dalibai na jihar Borno saboda irin halaye da muka shiga na rashin tsaro da wasu abubuwa da yawa akwai kunci na rayuwa da tsanani na matalibai na wajen karatu da abubuwa da yawa to wannan kudi da ake bayarwa dai zai dan magance wasu matsaloli na dalibai
to ko mi wadannan dalibai da suka amfana da wannan kudade yake cewa
okay sunana Sugun Abba kai yau farin ciki ranan farin ciki ne sosai saboda yanzu haka mu daliban jami'an Maiduguri mun fara jarabawa kuma a yanzu yanzu halin da ake ciki jami'an Maiduguri har yanzu bata rife a registration portal nata ba saboda daliban mu duka suna cikin wani kunci da ba su samu sun biya kudin su na makarantu ba
sunana Aisha mai gode kundin gamdo alhamdulillah mun gode an yi daga baya ma an biya mana hakan ya biya gaba da yau ma kuma ya sake biya
to su dalibi ki ne ke bayyana inda suke jin dadin su game da wannan kudade da aka ba su na ƙwarar gulbin ilimi da ake kira scholarship har ban dauta biyu Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja dundunar ɗan sanda a Jamhuriyar Niger ta zagaya makarantu inda ta wayar da kan ɗalibai illar zukar tabar shisha da kuma amfani da yanar gizo wajen yaɗa bayanai na cin zarafi ko kawo ta da fitina daga Yamai ga rahoton wakilin mu Sulaiman Mumini Barma
Akin taro na makarantar sakandaren da ake kira College Maryama dake birnin Yamai kenan lokacin da ayarin jami'an hukumar ƴan sanda ke yi wa dalibai huduba dangane da illolin shan shisha samfarin tabar da a yau ke jefa matasa cikin halin ta'ammali da miyagun ƙwayoyi Commissaire Principal Zuwaira Hausa Izai ita ce shugabar sashen kula da kare haƙƙin mata da yara ƙanana a hukumar ƴan sanda ta ƙasa
Ungwajiya sai ku gani yara ga sunan bacin ko hazamne suna nan ga shan shayi kuma ga shisha nan ku suna nan ga sha kun kowa bai ce ko ne shan shishan nan abu ne yana huda ka cikin hankalinka yana baka duka marashi wanda ya kama shi yasa muka ce to kahin muna ta shiga ungwa-dungwa muna dauko su muna musu procedure mu kai su gaban iko mu tai tukunan mu gansu mu gamu da su mu musu bayani da abin da suke yi babu cewa
amfani da kafafan sada zumunta ta gurbatacciyar hanya wani abu ne da aka gano cewa yana kokarin samun gindin zama a tsakanin matasa a yau inda wasu ke gwadawa abokan mu'amalar su tsaleci saboda haka hukumar ƴan sanda ta ware lokaci na musamman don jan hankula
ba mu yarda ba yara su zo suna abubuwa wanda bai kamata ba cikin hanya ko bisa rezo sosai suna aika suna ba su sunan Niger muka ce wannan ba mu yarda da shi ba kenan su saida dan in ba su saida ba za mu dauko mataki a gaba mun yi tour duka muna nan ga musu facilitation su bari
da alama jawaban ayarin jami'an hukumar ta ƴan sanda sun yi tasiri a kawunan ɗaliban da suka halarci wannan gangami
Adamu Ibrahim Kabirot sai suka yi da yayi tunda duk suka ta samu abin da ya kamata ayi da abin da bai kamata ba ya kamata a ce mun canza halin mu shan shisha da wani drug can daban bai kamata ba mu sha su yana bata muna jiki kuma da kwakwalwar mu gaba ɗaya kuma an muna magana harkokin rezo sosiyo na harkar video ka da bai kamata ba kuma mu rika yada tunda nan zuwa gaba shi zai sa a raina mu
makonni uku za a shafe ayarin hukumar ƴan sandan na zagaye a birnin Yamai domin waye kan ɗaliban secondary da sauran takwarorin su matasa wata malama a makarantar College Maryama Madam Salum Fatima Zara ta yaba da wannan yunkuri
abu ne wanda mu ma na a College Maryama kullum muna jawo hankalinsu bisa irin wa'an kuma an ga abubuwa don ku yau mun ƙara shin dadi da aka ce ƴan sanda sun zo su ƙara gaya musu su shi su san abubuwan da za a musu in sun ci gaba da yin abubuwan da suke
a makonnin da suka gabata ne majalisar ministocin Niger ta kuduri aniyar taka burki ga abin da ta kira aika-aika mai barazanar gurɓata tarbiyyar matasa bayan bayyanar wata bidiyon batsar da wasu ɗalibai suka nada lokacin da suke lalata a tsakanin su aka kuma yada a kafafan sada zumunta mafarin kaddamar da wannan gangami na hukumar ƴan sanda don ankar da matasa abin da ka iya biyo bayan shiga muguwar hanya Sule Mumuni Barma Muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya samu nasarar shawo kan shugaban Faransa Emmanuel Macron wajen taimakawa Najeriya a lamuran tsaro Shugaba Buhari ya samu nasarar ce a ziyarar da ya kai birnin Paris Mai taimakawa shugaban Najeriya ta fuskar labaru Garba Shehu a zantawarsa da Umar Faruk Musa
Akwai muhimmai abubuwa guda hudu ne da suka kai shugaban Muhammadu Buhari ziyara akwai taro na kawo zaman lafiya a duniya wanda ake cin Paris forum da ke shekara akwai ziyara ta musamman wadda gayyata ce ta shugaban Faransa Emmanuel Macron banda wannan akwai babban taro da aka shirya tsakanin ƴan kasuwa da masu zuba jari na Faransa da Najeriya gwamnatin Najeriya ta shirya wannan taro sannan akwai kuma ikansa taron majalisar ɗinkin duniya bangare ko hukumar yara da al'adu wato UNESCO ta majalisar ɗinkin duniya wanda ake taro na shekara-shekara wanda shugaban Muhammadu Buhari ya halarta ya yi jawabi a wurin sai dai ina so in ce abubuwa na suka kawo shi nan kuma alhamdulillah duka gaba ɗayan su an samu nasara abubuwan da aka yi a nan.
To a cikin wannan nasarorin akwai wani abu da sanarwar ƙarshen taro ko bayanan ƙarshen taro ya nuna akan samar da tsaro din?
Tabbas kuwa ai wannan tunawa ta musamman tsakanin wanda shi da mutum Muhammadu Buhari ba wanda ba su tattauna ba da suka shafi dangantaka ta huda tsakanin mu. Akwai maganar tsaro tunda karka manta cewa kasashen Faransa nan da suka kewaye ne gabas da arewa da yamma wanda haka yaƙin nan da ake na ta'addanci su ma Faransa da su ake yi kai wanda haka akwai magana na shi kansa samar da allura ta corona wanda ya yi karanci a nan kasashenmu wanda kuma shi kansa wannan abu ya shafi tsaro a na yadda ake lamura harkar ce na duniya.
To amma takamaimai wani taimako ne kai tsaye ita Faransa za ta yi wa Najeriya game da wannan matsala ta tsaro?
Haɗin kai samar da kayan aiki makamai wanda yake shi kansa fayar maka ma'ai alfarma ce sannan da bada jawabai na sirri intelligence to suna ciki.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattaunawa da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya Alhaji Suleiman Ɗanzaki wani mai sharhi ne kan al'amuran a Najeriya ya mun ƙarin haske dangane da muhimmanci ko kuma Faransa za ta iya taimakawa Najeriya domin shawo kan matsalar tsaro da ke haddabar ƙasar inda yake cewa.
To Faransa ta daɗe tana irin wannan zai iya yiwuwa yanzu sun ga abin da za su samu ne ya sa za su sauko don wanda ya ƙika da fari kowa ya ce yana son ka wani abu ya gano ko wahala ko kuma yana ganin za ka ba shi daɗi ko alheri ya sa ya ƙika. Muna fata don wannan zato muke tunda ba mu san abin da suka tattauna ba shugaban ƙasa da shugaban ƙasa abin da shi mai tsayin shawara ya faɗa su ne suka kunsa ne ko kun samu zato ne duk muke muna fata abin ya canza kuma Najeriya ta je da wani abu mai kyau wanda yake ita zai tabbatar da cewa ita Faransa ta amince da cewa a yi abotan koda ba da jiwa musamman da a rage waɗannan kashe-kashe jama'a su samu zaman lafiya musamman a maganar mai na wajen caji.
Kana ganin maganganu na mai ko bunƙasa cinikayya ko kasuwancin da ake ta tsari tsakanin Najeriya da Faransa ɗin zai iya tasiri ya taimaka Faransa ta shiga ta taimaka a magance matsalar tsaro?
Za ta iya game da yadda muke abin nan game da diplomasiya ka san mu muke da kyakkyawan ƴanci mu da muke renon Ingila amma sauran na Faransa ai har yanzu duk wanda aka zaɓe shi a kasashen nan da na gaya maka kuma shi memba ne na majalisar koli ta Faransa saboda haka duk abin da za su zo su gaya mana muna iya yin dangantaka ne amma baya ƙarfi uwar kijiyarsu ita ce ta abin da za ta faɗa na ƙarshe a yi.
Suleiman Ɗanzaki kenan mai sharikan al'amura a Najeriya a tattauna da ni da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja Najeriya.
Kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare.
Kar mu zama ƴan daba muna bin ƴan siyasa.
Shin matasa masu satar mutane ma na so a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara?
Ba ɗaukan ba filata ne ba komai ba ne saboda lokacin da aka ƙera duniya a lokacin aka ƙera shi shi ma.
Ya illar tura ƴaƴan masu hannu da shuni kaɗai makarantu masu inganci ne.
To wallahi su sani waɗanne ƴaƴan talaka da suke ko uwu wata ran sai sun zo sun sa su woho.
Menene woho? Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Elikaya. Ku kasance da muryar Amurka.
Da shirinmu na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Yau ma kamar a makon da ya gabata shirin yanayi da muhalli zai yi duba akan taron kasashen duniya kan sauyin yanayi da aka yi wa lakabi da COP26 wanda aka yi a birnin Glasgow. Na kuma samu tattaunawa da ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka wanda ya halarci taron a matsayin mai sa ido kuma na yi masa tambaya a game da irin tanadin da aka wa Najeriya a wurin taron. Ga kuma abin da ya shaida min.
Alhamdulillah mun je COP mun dawo lafiya.
amma rabar da muka zo da ita to ba Najeriya ce kadai ba, duk kasashe masu tasowa sun dawo da gwiwar su a sace, domin magana ta gaskiya ya zama kamar taro ne da aka saba. Duk da dai akwai kasashe da misali suka fita daga harkan nan ta dumamar yanayi da kuma sauyin yanayi, misali kasar Amurka sun ce ko da aka ce ma lokacin wancan shugaban kasa ya fita ba su daina ci gaba da yin abin da ya kamata akan harkar dumamar yanayi ba. A Najeriya kafin a je na ga federal executive sun rataba hannu akan abubuwan da tun daga 2015 zuwa 18 har zuwa a tafi wannan COP din aika da abubuwa da aka samu na ci gaba, wanda din farko an ce kashi 60 na abin da yake gurbata yanayi na Najeriya akan harkar makamashi ne. Sun yi kokari an kafa dokoki da ake ganin kamar an rarrage wa'annan abubuwan bisa yanda alƙalima na ilimi suka nuna, amma a zahirin gaskiya mun san cewar akwai abubuwa wanda duk ba a kai gagaci ba, domin misali makamashin da ake girki da shi na gas kafin ma a tafi COP ya karu da wajen sama da kashi 13 akan abin da aka san shi da shi, kuma muna dawowa aka tarar kuma ya dada cillawa yayi gaba. To yanzu abin da muke tunani shine misali kasa tana cewa ta rage kashi kaza na gurbata yanayi, kuma abin da yake jawo wannan abin nan din an dada sa shi yayi tsada, mutane ba za su iya siya ba, waɗanda ma ba sa amfani da itace yanzu sun koma suna amfani da itace. To kinga daga nan gida kenan. Su kuma can da muka je abubuwan da muka zaci za a yi magana akai shine alƙawuran da manyan kasashe suka yi akan cewar za su bada kuɗaɗe na tallafawa kasashe masu tasowa domin su rage waɗannan abubuwan da suke jawo dumamar yanayi da kuma sauyin yanayi. Bayan mun saurari abinda manyan kasashe suka zo da shi, misali Saudi Arabia ta zo da cewar ana zargin ta da tana ko in kula akan harkar domin tana harkar man fetur da sauransu, wanda ta ce ita ba haka bane. Amurka ta shigo, China ita ma ta yi nata alƙawuran, amma India wanda an rufe makarantu a kasar saboda yanayin gurbata na muhalli sakamakon waɗannan masana'antu, amma bata zo da wani abu na cewar ma za ta rage. Hasali ma daga ƙarshe zuwa da aka yi su manyan kasashen nan an zo da alƙawarin cewar ita makamashi na kwal, wanda yawancin kasashe gaskiya misali kamar Australia bata ma yace komai ba, domin ita hanyar samun kuɗin ta yafi ta'allaka da wannan abun. Duk da cewa tana fama da matsaloli da dama na canjin yanayi, Australia bata ma yi wani alƙawari ba.
A nasa bangaren kuwa, Dr. Salisu Dahiru na shirin New Map mai kula da matsalolin zaizayar ƙasa da ambaliyar ruwa a nan Najeriya ya ce akwai yiwuwar za a ci gaba da tattaunawa tsakanin ƙasashen da suka ci gaba da masu tasowa. Ko ina dalili?
Ita harka na rage tallafi da ake bayarwa na amfani da man fetur da su diesel da kamar Najeriya da ake da su kasashen Saudi Arabia, waɗanda su sukan fidda ɗakin mai ɗin nan ne sannan sukan sarrafa shi, yana da alamun cewa watakila zai ƙara sa farashin man fetur ɗin nan su ƙara tashi a waɗannan kasashen, wanda watakila su kamar Najeriya da Saudi Arabia dole su san yadda za su bullo a wannan abu da cewa koda yake dumaman yanayi abu ne wanda ya shafi duniya baki daya, amma kimiyya ya riga ya nuna cewa kasashe da suka ci gaba su ne suka fi fidda abubuwan da suka jawo wadan dumaman yanayi. Mu kasashen masu tasowa wanda duka sun hada hada su Najeriya da Saudi Arabia din nan su da suka fi shan wahalar sa. Saboda haka idan akwai abubuwan da za a yi domin gyaro wannan al'amari, bai kamata a kasance jama'a ko kuma al'umman waɗannan kananan kasashe an sa su cikin wani yanayi wanda za su kasance a takure ko kuma a dora musu wasu nauyi ko tsadan rayuwa wanda zai fi karfin su ba. Saboda haka muna gadin cewa dole waɗannan kasashe za su sake shiga tattaunawa mai tsanani tsakanin kasashe da suka ci gaba da kasashe masu tasowa domin a rage dumaman yanayi wanda ana ganin alamunsa da tabbacin sa ta hanyar yadda ya shafi al'amura na noma ko kuma zaizayen kasa ko kuma abubuwan da suka shafi cututtuka sabbi da wasu bala'o'i wanda suka hada da su ambaliyar ruwa da kuma tsananin zafi ko fari ko kuma fararen hamada.
To mai sauraro, iya abinda shirin yanayi da muhalli na wannan mako ya kunsa kenan, amma idan aka kasance da mu zuwa makon gobe za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da kuma dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, musamman ma Salamun Abu daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. Sai can da yamma da ƙarfe 4 agogon Najeriya da Niger, abokan aikin mu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokacin, ni Madina Dauda da na jagorancin shirin ke cewa, "Dukkan lafiya."